Allah Libu sashin Hausa ne na muryar Amurka akan mitoci 1622 da kuma 25. Abun nan ya mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Madalol FM. Baya ga haka muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci na ranar 18 ga watan Agustan shekara ta 2016. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato 11 na safe kenan a nan Washington DC da kewaye. Bari mu fara da kanin labaran duniya.
To Malam Mahmud, hoton wani yaro dan kasar Siriya da ya bayyana a yau ya tada hankalin duniya. Wani kakakin kungiyar adawa ta Sudan ta Kudu ya ce yau tsohon mataimakin shugaban kasar da aka kora zai fito ya fashe, wato ya faɗa abin da yake cikin cikinsa. Sannan yayin da Hillary Clinton da Donald Trump suke fafatawa, an samu wata takara da take jin za ta kada su. Bayan haka wasu kamfuna biyu na motoci suna shirin za su haɗa kai su kera motoci masu tuka kansu a kan titi.
To a rahotannin namu ne yau za ku ji cewa jihar Lagos ta shiga sahun jihohin Najeriya da ke samar da albarkatun man fetur a ƙasar. Kowane irin tasiri hakan zai yi ga Najeriya?
A mamakin yadda ake samun wannan fashe-fashen tuntunan da sauransu a Niger Delta, Lagos ana sa ran wataƙila ba za a samu haka ba, saboda ta ga zai taimaka.
To a jamhuriyar Nijar kuwa ana ci gaba ne da cece ku ce tun bayan da jam'iyyar adawa ta MNSD nasara ta yanke shawarar shiga gwamnatin haɗaka a ƙasar.
Inda dan kishin ƙasa aka yi ta.
Mu a fasikin mulmana mu demokradiyya mun kusa gaba kenan kowa da inci.
To wannan zauwa ta MNSD za ta ƙara ba ma.
Za ku ji cikakken rahoton, amma sai Jummai Ali ta karanto, wato sannan Jummai Ali za ta zo da shirinta na sai banguwa tsage, amma duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a barkanku da wuni. Hoton wani yaro kankane da ke da alamun raunuka a jikinsa har da jini ma, wanda aka ce ya samo daga farmakin jiragen saman da aka kai a birnin Aleppo na ƙasar Siriya, ya tada hankalin jama'an ƙasashen duniya daban da yau a yau da suka ga surar tashi a cikin kafofin watsa labarai wanda suka haɗa na duniyar gizo. Ƙungiyoyin 'yan adawar ƙasar ta Sham ne suka sako wannan hoton da ke nuna yaron zaune akan kujerar wata motar ɗaukar majinyata, inda kuma aka ganshi duk jini da ƙura sun rufe jikin nashi. Wani likitan garin na Aleppo da ake kira Osama Abu El-Az ya ce sunan yaron dai Umram Dagnish ne, kuma ɗan shekaru 5 ne kacal da haihuwa. Jiya aka kai yaron asibiti aka ba shi magani kana aka sallame shi. Rahotanni sun ce an ji wa yaron ciwo ne a lokacin da wasu jiragen sama suka kai farmaki kan wata unguwa ta 'yan adawa da ke can garin na Aleppo.
Wani kakakin kungiyar adawa ta SPLM-IO ta ƙasar Sudan ta Kudu ya ce yau Alhamis ne tsohon madugun 'yan atawa, wato 'yan tawaye, kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar zai fito yi magana a karon farko a cikin lokaci mai tsawo tun bayan da ya ɓuya a watan Yulin da ya gabata, lokacin da aka yi wata gwabzawa tsakanin mayakansa da na sojan gwamnati a Juba, babban birnin ƙasar. A wancan lokacin ne shugaban ƙasar ta Sudan ta Kudu Salva Kiir ya kore Machar daga mukaminsa na mataimakin shugaban ƙasa, inda kuma mai gurbinsa da Taban Dangay, wanda wani rukuni na ƙungiyar SPLM-IO ta Machar ɗin ke bayarwa goyon baya. Daga da haka ne a yanzu jami'an watsa labarai na ƙungiyar ta SPLM-IO Mabio Garang de Mabio ya fito yana gaya gidan rediyon nan na VOA cewa yanzu an ɗauki Machar an mai da shi wata ƙasa, inda daga can ne zai hira da manema labarai. Ya ce dole su ɓoye asirin wurin da tsohon mataimakin shugaban ƙasan yake, saboda a cewarsa maƙiya zaman lafiya na ci gaba da farautarsa. Sai dai kuma gwamnatin Sudan ta Kudu ɗin ta musanta cewa tana neman hallaka Machar.
To muna ba ku labaran duniya nan ne daga sashen Hausa na Amurka a Washington DC. Yan sandan ƙasar Turkiya sun kai wani samame da jijjifin yau, inda suka auka wurare sun fi 100 kuma suka ba da sammacin mutane kusan 200, duk dai a ci gaba da suke da farautar mutanen da ake jin suna da alaka da wani hamshaƙin shehin malami Baturki da ke nan zaune Amurka da ake kiran shi Fethullah Gulen, wanda gwamnatin Turkiya wannan take zargin shi da cewa shi ne Ummul Habaisin kitsa makircin yunkurin juyin mulkin da aka so a yi a watan da ya gabata, wanda kuma bai nasara ba. Yan sandan kasuwanni sun banzama zuwa kamfuna masana'antu da shaguna daban-daban domin neman mutanen da ke tausaya kungiyar addinin da shigolan da yake wa shugabanta. Akalla mutane mai 170 ne dai aka kashe a ran 15 ga watan Yulin wannan shekarar lokacin gajeren yunkurin juyin mulkin kifar da gwamnatin ta Turkiya, wanda hukumomi suka ce shigolan din shine jagorance shi da taimakon dubban sojoji da 'yan sanda. Bayan yunkurin ne gwamnatin Turkiya ta kafa dokar ta ɓaci kana ta himmatu wajen kakkama dubban mutanen da take zargin sun taka rawa a yunkurin juyin mulkin.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara rawatannin namu ne daga Najeriya, inda rawatanni daga kasar ke cewa an saka jihar Lagos a cikin jerin jihohin da ke samar da albarkatun man fetur a Najeriya, bayan da aka kwashe tsawon shekaru ana aikin neman man. Daga birnin na Iko ga rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aika mana.
Shugaban kwamitin tattara kudaden haraji da kuma rarraba shi na hukumar haraji ta ƙasa Alhaji Aliyu Muhammad shine ya tabbatar da hakan a lokacin da yake ganawa da gwamnatin jihar Lagos Akinwumi Ambode. Alhaji Aliyu Muhammad ya bayyana cewa daukan wannan mataki ya biyo bayan bincike ne da hukumar da kuma sauran hukumomin gwamnati suka gudanar game da wasikar da gwamnatin jihar Lagos ta aikewa shugaban kasa Muhammadu Buhari na bukatar a fara bata kashi 13 daga cikin 100 na kudaden albarkatun man fetur na kasan a matsayin ta na sabuwar jihar da yanzu za a fara haƙan man fetur a cikin ta. A cewar shugaban wannan kwamiti dai, yanzu haka shugaba Muhammadu Buhari ya amince a faiwa gwamnatin jihar ta Lagos kashi 13 cikin 100 na kudaden harajin da za a samu daga albarkatun man fetur da wani kamfani mai suna Folawiyu Oil zai fara haƙowa a jihar ta Lagos. Dan dai za a iya tunawa a kwanakin baya ne gwamnatin jihar Lagos ta bada sanarwar cewa yanzu haka an gano rijiyoyin man fetur wanda kuma za a fara haƙansu a wannan wata da muke ciki. To ko wani tasiri wannan zai yi ga tattalin arzikin jihar ta Lagos? Malam Garbadin Muhammad shine kakakin kamfanin man fetur ta ƙasa NNPC kuma ya mun ƙarin haske game da wannan fetur da aka gano a jihar ta Lagos.
Azai dama in duk lokacin da aka samu kari tunda man fetur din da ta samu ba wai na gwamnatin jihar Lagos bane, arzikin man fetur na ƙasa ne. Wannan zai ƙara yawan man fetur din da ake ginowa daga a cikin ƙasa. Kuma kaga abamakin yadda ake samun wannan fashe-fashen tutumin sauransu a Niger Delta, Lagos ana sa ran watakila ba za a samu haka ba, saboda kaga zai taimaka.
To koya talakawan jihar ta Lagos suka ji da wannan labari na cewa jihar su ta shiga jerin jihohin Najeriya masu albarkatun man fetur?
Actually, as I really thank God, but my suggestion is that as they won't start production, so let us know for this Lagos product, so we need to maybe they will reduce the price.
Ya ce ko shaka babu, mun ji daɗi da samun wannan rahoto. Fatanmu shine gwamnatin jihar ta Lagos ta yi amfani da wannan dukiya da za ta samu na man fetur wajen inganta jin daɗin rayuwar al'ummarta da kuma rage farashin albarkatun man fetur ga 'yan jihar da kuma 'yan Najeriya. Wannan daidai karar farko da aka samu man fetur a wani yanki wanda ba yanki na Niger Delta ba, yankin da a can baya ke da ɗimbin man fetur a ƙasar. Kuma jihar Lagos ta bi bayan jihar Ondo daga jerin jihohin yammacin Najeriya masu albarkatun man fetur a ƙasar. Yanzu haka dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya bada umarnin ci gaba da nemo albarkatun man fetur a yankin tafkin Chadi, abinda kuma masana kimiyyar ƙarƙashin ƙasa suka tabbatar da cewa lalle akwai albarkatun man fetur a wannan yanki, musamman idan aka yi la'akari da cewa ƙasar Chadi da kuma ƙasar Niger dukkaninsu sun samu albarkatun man fetur a yankunan da ke kusa da tafkin na Chadi. Man fetur dai ya kasance ƙashin bayan tattalin arzikin Najeriya, sai dai kuma gwamnatin Muhammadu Buhari ta bayyana aniyarta na canja wannan alƙibla tare da mai da hankali wajen noma da kuma albarkatun ƙarƙashin ƙasa. Babangida Jibrin, muryar Amurka daga Lagos.
Shugaban ƙasa ka taimaka dan Rasulullahi,
dan Allah, dan Rasulullahi.
To a makwabciyar Najeriya kuwa, wato jamhuriyar Najeriya, cece-kuce ake ci gaba da yi tun bayan da babbar jam'iyyar adawa ta MNSD Nasara ta yanke shawarar shiga gwamnatin haɗaka da jam'iyya mai mulki ta PNDS. daga Yamai ga rahoton da Sule Mumuni Burmai aiko mana.
Ko da yake galibin 'yan Nijar ba su yi mamakin jin labarin wannan sabon yunkuri na kwatsewar jam'iyyar adawa ta MNSD nasara da gungun jam'iyyun da ke mulki ba, saboda dalilan da ta kira dafawa gwamnati domin ta warware matsalolin da suka dabaibaye ƙasa. Yanzu haka wannan batu na ci gaba da ɗaukar hankalin 'yan ƙasa, kamar su Abdu Alhashi Idi, wani ɗan rajin kare demokradiyya.
Indai da 'yan ƙasar nan ne suka yi wangagamin gambizan nasu, indai dan kishin ƙasa aka yi ta, ya kamata a ce yanzu lokaci ya zo wanda za a yi yaƙi da cin hanci da rashawa da sama da haɗi da kuɗin ƙasa da wanda suka yi arziki bagatatan.
Jam'iyyar Model Lumana, wace aka kafa a shekarar 2009 bayan da baraka ta taso tsakanin shugabannin MNSD na wancan lokaci, wato Hamma Ahmadu da Tanja Muhammadu, ita ce babbar kawa ga wannan jam'iyya a ƙarƙashin ƙawancen 'yan adawa har zuwa ranar da ta sanar da shirin ɓallewa. Saboda haka na tuntuɓi Bana Ibrahim, wani jigo a ƙungiyar matasan Model Falumana, domin jin matsayinsu akan wannan mataki.
Parti ne da muke da hulɗa da ita, kan in ce kamin ma demokradiyya ta zo a cikin ƙasar ta. Mu a partikinmu Lumana, mu demokradiyya mun kusa gaba, kenan kowa na da inci ya bi nan da yake so.
Kawancan jam'iyyun 'yan ba ruwanmu na mai cewa ba wani koma bayan da matakin canza shekar MNSD zai haifar, domin a cewar kakakin waɗannan jam'iyyu Hambali Dodo,
ba mu ji daɗin irin wanga kwane-kwane da suke yi ba. In ba su bukata opposition, suna iya jayya gaba ɗaya, lalle mu muna iya tsaya matsayinmu na parti non affilié, kuma da za su iya ci gaba da opposition don mu wayar da 'yan Niger, mu wayar da musu hankalukansu da kanukansu.
Ko baya ga dalilan ba da haɗin kai wa gwamnati don fitar da ƙasa daga ƙangi da jam'iyyar ta bayyana a matsayin hujjar amsa kiran na shugaba Isuhu, masu fashin bakin siyasa irin su Farfesa Isufu Yahaya na Jami'ar Yamai na ganin
tana MSD yanzu ita ma tana so ta dauki honsa wa'annan wa'anda suka dan takura mata da suka tahi ya hware, watakila za ta samu ta musu inuwa. Me in aka diba ga tahiyar ƙasa, ana son kwanci hankali wannan jaye-jaye na siyasa a bar shi a makasa aiki, watakila shi ne suka gani su biyu ya hi musu, kuma zai kawo ma ƙasa alheri.
Shugaban jam'iyyar PNDS Tarayya Bazoum Mohammed ya jinjinawa jam'iyyar MNSD da wannan yunkuri, saboda a cewarsa matakin zai taimaka wa gwamnati ta ƙara samun yarda a wurin masu hannu da shuni.
Ka san abin da ƙasa take so, a kalle ta da idanu an amince da ita, to wannan zawwa ta MNSD za ta ƙara ba ma masu goya mungu baya ƙarfin gwiwa na su ci gaba da wannan goyon, kuma har ma su ƙara shi, babu shakka. Shine yasa nace maka babban arziki ne ga ƙasar mu.
Yanzu haka dai ana iya cewa cikin wasu jam'iyyun ƙawancen da ke mulki ya ɗoruruwa ganin yadda haɗa gari tsakanin babbar jam'iyyar ta MNSD da jam'iyyar PNDS mai mulki ka iya raba wasu da mukamansu a gwamnatin da ake hasashen shugaban ƙasa zai kafa bayan ya gama hutunsa a ƙarshen watan nan na Agusta, wacce kuma ake ganin ba za ta fice ministoci 30 ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu agogo a nan birnin Washington da sauran jihohin da ke gabashin Amurka na cewa 11 na safe ne da minti 14. Yanzu kuma ga Jummai Ali da shirin Sai Bango Ya Tsage.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango Ya Tsage. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shiri. Alhaji Alkasim Abdulkadir, jami'in hulɗa da jama'a na asusun tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya tilastawa barin gidajensu da gwamnatin Najeriya ta kafa, zai ci gaba da ba da amsa ga tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na Sai Bango Ya Tsage.
Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Suna daga farko dai sunana Abubakar Ahmad. Tambaya da nake a yadda muna nan zama ɗin nan, idan Allah ya sa lokacin da za mu koma gida muna nan da matasa waɗanda dai daman suna karatu sun yanke da kuma yara kanana waɗanda dai ba a shiga karatu ba. Idan Allah ya sa muka koma nan za a mana dauki nauyin yadda yaran za su yi karatu ne da sauran matasan nan ko kuma daman muna sana'a muna da gidaje gaba daya. Amma gaba daya wannan da ya zama ba namu ba kuma ba mu san menene za mu koma mu tarar a gidajen nan ba. Ba dai abinci ba, ba dai gidan ba, ba dai kayayyakin sana'o'in nan ba. To ya gwamnati zai yi da mu irin wannan abubuwan nan?
To Alhaji Alkasim, ko da yake ka yi bayani a baya, akwai wani ƙarin bayani ne da za ka mishi?
Ƙarin bayani da zan masa shi ne cewa gwamnati ba za ta maida mutane kawai a haka ta barsu ba. Idan Allah ya yarda makarantu za a gyara, masana'anta kuma Allah ya yarda za a gyara, kuma waɗanda suke sana'a ko manoma za a dan ba su tallafi su ci gaba da sana'ar da suke kanin wannan abin da ya faru don su samu su ci gaba da aikin da suke yi da ayyukan da suke yi da Allah ya yarda.
To akwai to ba malami na gaba ko?
Kenan, nagode. Wa alaikum.
Wa alaikum salam.
Ni sunana Abubakar Shiha.
To.
Daga Goza local government. Dan wani ya bani waya kan koyi miki waya ko waya dai ya kawo fada kullun nashi da abubuwan da yake faruwa na tambaya da abin da ya faru da mu sai za mu ce a Borno state. Da gaskiya mazan ko ni da ina yi miki magana nan ma
Malam Abubakar tsaya tukunna, ka san na sai da nace a muku amshi Malam Chakule ya muku bayani, wannan ba fili bane na bayyana ra'ayi. In kana son ka bayyana ra'ayi, bari a ƙarshen shirin nan zan sai ku nemi biro ku aje, zan ba ku lambar da muka lambar waya da muka tanada na musamman wanda zaka iya kira ka ba gwamnati shawara ko kuma ka faɗi abin da ke damun ka. Wannan fili mun gayyato Alhaji Alkasim ne domin ya amsa tambayoyinku. To kana da tambaya ne?
To babu wani tambaya anti.
To ka ba mutum
ba zan jira wancan na maganan bayanin ra'ayi.
To zaka jira sai na baku lambar ya so zaka kira ka bayyana ra'ayinka ko?
Insha Allah.
To ka saurare mu a ƙarshen wannan shirin, zan baku lambar. Yawa. To malami ne ka ba malami na gaba ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Ahmed Ibrahim Makinta.
To.
Tambaya na shirya kan cewa yanzu mu dai an yi mana waɗannan abubuwa kuma muna san manyan Najeriya in an ba su abubuwa shugaba dai zai iya fitar ya bawa kamar misali a tallafa mana. Kuma so da yawa muna ji an tallafa mana kuma ba zai iso gare mu ba. Kuma da yawa so da yawa muna ji ana ba mu abubuwa ko misali kamar abinci haka za mu ji gwamnati ya cire kuma bai iso gare mu ba. To shi yasa mun ce tambaya na yanzu misali in za a taimake mu ta yaya za a iya taimake mu don muna da shuwagabanni kuma ba su da gaskiya a cikin lamurin Najeriya. Tambaya na shi ne ta yaya abin zai iya same mu mu samu kuma mu ma mu ji abin ya same mu kuma ya fita. Tambaya na shi ne wannan.
To ba kana da wata tambayan ne? To ka faɗi duka biyu a jere tukunna, ba haka muke yi ba.
Tambaya na shi ne kuma a na gaba kan cewa yanzu mu aka kashe mana iyayenmu da yan uwanmu ya gwamnati zai yi da mu kuma haka.
Kana nufin ko gwamnati za ta ba ku kuɗin fansa?
Muna nufin za iya ba mu kuɗin fansan ko kawai mun yi hakuri ne haka.
Kana da wata tambayar?
Wani tambaya na ya kare sai dai wani na gaba.
To bari ya baka ansa. To Alhaji Alkasim, ina jin sai ka ƙara jaddada masa batun yin rajista ɗin, ka ji tambayoyin nasa ko?
Na ji tambayoyin nasa. To zan fara daga tambayansa ta ƙarshe. Wannan cin gwamnati wanda muke tare da babu al'amarin fansa cikinsa, babu kuma al'amarin jiyya cikinsa. Tallafi ne ga wanda suke da rai, tallafi ne na makaranta, tallafi ne na asibiti, tallafi ne na ƙara gina gidajen da Boko Haram. Tambayansa kuma na biyu shine cewa tallafin da za a bada akan samu jita-jita cewa idan aka ba manyan ko kuma shugabannin ba su baya kaiwa ƙasa. To dama mu aikinmu tallafi da muke badawa hannu da hannu muke badawa. Akwai lokacin da muka bada tallafin abinci a ƙauyen Waru. Ƙauyen Waru na Abuja ne kusa da Apo. A lokacin da muka je shi ƙauyen kowa da hannu muka ba shi. An yi rijista ɗinsu aka rubuta sunan kowa. Kowa ya zo sai aka ba shi duk abin da za a bada aka bada hannu da hannu. Saboda haka idan muka je ma ko Dikwa ko Goza ko Baman Allah ya yarda da hannu za a ba kowa. Indai sunayensu yana cikin rijista. Da hannu da hannu za a ba da kowace tallafi da za a ba da insha Allah.
To Aisha yasa nace ka ƙara bujaddada musu batun rajista din nan tunda ka ce in ba rajista din nan ba ma san da zaman su ba to tana yiwuwa kila ko dan su ba su rajista bane shi yasa ba su samun taimakon.
Okay. Eh to shi rajistin tunda suna Abuja ne su rubuto sunayen su kawo ma kungiyar mu. Wannan kuma rajista din kuma za a ƙara turawa kuma Borno State ma kungiyar da ake cewa SEMA wanda ake cewa State Emergency Management Agency. To idan kungiyar mu suna da wannan list din SEMA ma tana da wannan list din to harkokin su zai zo da sauƙin Allah yadda.
To ba mutum na gaba ya tambaya ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Ina miƙa tambaya na ne zuwa
kwara. Muna jinka.
Ina miƙa tambaya ne sunana Abubakar ne daga Goza.
To.
Wato ina tambaya ne game da irin abubuwan da aka yi mana kaman a gidajenmu yanzu inda kaman mu mutanen jan Goza. Ina tambaya ne game da yanzu kaga gidajenmu ba za mu koma gurin ba na daya. Kuma na biyu iyayenmu duk ba sa raye duk an riga an kashe su kuma wayansu suna cikin Kamaru ma yanzu gwamnatin Kamaru ne wanda shi yake ɗaukan matakin komai abinci da komai shi yake ba su. Ga mu kanmu kuma yanzu inda muke yanzu ba sannan ma a takure muke. To yanzu gwamnati yanzu wace irin abu ne gwamnati zai iya mana yanzu a irin halin da muke ciki.
Idan kan saurari ranar Alhamis a shirinmu na La'asar muke sa wannan shiri. Alhaji Alkasim Abdulkadir ya yi bayani dalla-dalla ina jin wanda ma ya yi tambaya kafin ka zo ka karɓa ɗin na yata to da yake kuma ka san wayan ba a hannunka yake ba baka ji ansar da ya bayar ba. Idan ka saurara za ka ji bayanin da ya yi akan cewa akwai buƙatar ma cewa ku je ku yi rajista da kuma ƙoƙarin da ƙungiyoyi da kuma ita gwamnatin tarayya ta Najeriya take na ganin cewa an gyara muku wurarenku kuma kun koma. To ina fatar an tanadi takarda da abin rubutu. Duk wanda yake son ya bayyana ra'ayi ko ya tabaiwa gwamnati ne ko kuma hukumomi shawara ga lambar da za a kira. A danna alamar ƙari plus kenan sai a danna 1-202-205-2655. Zan maimaita. A danna alamar ƙari plus kenan sai a danna 1-202-205-2655 kenan +1-202-205-2655. Ana iya barin shawara ko ra'ayi a kowane lokaci idan aka kira. Allah ya ba da sa'a. A halin yanzu kuwa, Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na Sai Bango ya tsage.
Yanzu kuma ga Babu Yakubu Makeri da wasu daga cikin sakon da kuka aika mana ta hanyar email.
Zan fara sakonnin naku ne da Nasiru Kainuwa Hadija, inda yake cewa safarin mata daga kasashen Afirka zuwa nahiyar Larabawa ya yawaita kuma kalubale ne ga shugabanninmu na Afirka. Idan har da gaske kuna son kawo ƙarshen safarar, sai kun kyautata rayuwar talakawanku ta hanyar samar musu da ayyukan yi da na more rayuwa. Sa'annan daga bisani ku yi hukunci mai tsauri ga duk wanda aka samu da safarin matan zuwa kasashen ketare domin aikatau. Su ma can kasashen ketaren ya kamata su dauki mataki ta hanyar hukunta duk wanda aka samu da yin safarar ko wanda ake masa aikatau a gidansa. Sako daga bana cewa assalamu alaikum muryar Amurka, da fatan kuna lafiya. Ina son ku bani dama ne kira ga talakawan Najeriya da su ajiye abin da suka noma kamar gero, dawa da masara. Kada su sayar domin su sayi shinkafa ko alkama, ganin yadda farashin shinkafa da alkaman ke ƙara hauhawa, sa'annan kuma farashin gero da dawa ke ƙara saukowa. Da fatan kiran ya je gare su. Daga Prince Ya'u Adamu Bulka cewa Sako Adam A. Adam Gashuwa, garkuwar matasan jihar Yobe, ya ce amfani da ƙarfin tuwo da jami'an tsaro suka yi a Mali wajen murƙushe wata zanga-zanga babban take haƙƙin bil'adama ne. Shi ko Saji Saidu Daura cewa ya yi game da yunƙurin 'yan Niger Delta Avengers masu fasa bututu na yin sulhu da gwamnatin Najeriya wani abin farin ciki ne, duk da cewar ruwan wuta ya sa suka amince da yin sulhun ba don Allah ba. Sakon Amadu Abacha mashina jihar Yobe ya ce Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen wannan masifar hauhawan farashin kayayyakin masarufi a Najeriya. Amin summa amin. Sako na gaba na cewa hakika matakin da rundunar tsaron Najeriya ta dauka na sallamar ɗaya daga cikin mutane uku da ta ayyana neman su ruwa a Jallo bisa zargin taimakawa kungiyar Boko Haram, wato Amadu Bolori, hakan yayi daidai daga Abdulsalam Muhammadu Lema Tsagim. Sako na ƙarshe na cewa a gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta gaza wajen samar wa manoman ƙasar mu takin zamani, kuma alhali gwamnati ce ta yi kira da koma gona. Daga Muhammad mai kayan miya Oji Kwates, Gombe.
Yanzu kuma ga Aliyu ya dawo da labarai a takaice.
To Mahmuda, yayin da Hillary Clinton ta jam'iyyar Democrat da Donald Trump na jam'iyyar Republican suke ci gaba da fafatawa a takarar shugaban ƙasa a zaben da za a yi in Allah ya kai watan Nuwamba na wannan shekara na Amurka, wata ya takara mai suna Jill Stein da ke takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin lemar wata jam'iyya da ake kira Green Party, ta ce tana ganin duk ta fi su damar lashe wannan zaɓen, duk da cewa galibi dai jam'iyyun nan guda biyu kawai aka sani a tsarin siyasa Amurka, wato Democrat da kuma Republican. A wata cuɗanya da jama'a da tashar talabijin ta siyanya ta shirya, Malama Stein ta fito tana bayyana Hillary Clinton a matsayin wadda ba ta da natsuwa, yayin da shi kuma Donald Trump ta ce mutum ne da ke cin mutuncin jinsi na mutane iri-iri wanda suka haɗa da baƙi, 'yan wasu ƙasashe, ga shi da ƙi da nuna bambancin addini da launin fata, ga kuma surutun tsiya. A zaɓen shekarar 2000 an taɓa samun wani ɗan takarar shugaban ƙasa a wannan jam'iyyar ta Green Party, ana kiran shi Ralph Nader, wanda ya samu kashi 3 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa, inda kuma ƙarshenta George Bush na jam'iyyar Republican ya kada algo a na jam'iyyar Democrat a wancan lokacin. Sannan wasu kamfuna biyu na motoci, wato Uber da Volvo, sun ce za su haɗa kai su soma ƙera motoci masu tuka kansu a kan tituna. A kan haka ne kamfunan guda biyu wato suka ba da sarwa a yawa sami cewa za su keɓe jerin ko kuma jarin dala miliyan 300 da za su batar wajen ƙera waɗannan motocin. Daman da shi kamfanin Uber ɗin tuma wata mayan da ya shige ne ya soma gwada irin wannan motar maras direba a kan titunan birnin Pittsburgh da ke jihar Pennsylvania ta nan Amurka, yayin da shi kuma kamfanin Volvo tun shekarar 2014 ma ya fara gwada nashi motocin kan titunan garin Gothenburg da ke ƙasar Sweden, da can ne ma ya da kuɗin shi. Sai dai kuma har yanzu akwai mutanen da ke ɗari-ɗari da nuna shakku game da wato hatsari ko kasar da ke tattara a cikin amfani da irin wannan motocin.
Masu haro baki ɗaya abin da shirin namu ya kunsa kenan a wannan zango na uku a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a rana. Sai dai idan Allah ya yarda, an jima da dare za mu sake dawowa da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 4:30 kenan a agogon Washington DC. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto da ya tana gabatar da shirin, da kuma Daniel Brown da ya haɗa shirin, sai injiniyan mu Chan Muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya. Daga nan sashin Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC, amma kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe nan na tafe.